نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da saduwa a wannan yammaci na 6 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1445 wanda wannan rana daidai take da 16 ga watan 3 shekara ta 2024 ta miladiya. Zamu majalisi na 6 a cikin majalisut tafsir da muke yi a wannan wata na Ramadan a wannan masallaci na Al-Furqan Allah a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi. Yau zamu tashi aya ta 25 a cikin suratul Ahzab da muke karantawa insha Allah, amma akwai tambayoyi da ƴan uwa suka turo zamu amsa su insha Allah. Tambayar farko wannan yace assalamu alaikum, Allah ya kara wa malam lafiya ya gafarta wa Hajiya ya kai haske kabarinta da sauran magabatan mu amin. Yace tambaya ta malam, ya halatta mutun ya dauki kudin zakka a bawa committee marayu ko wani committee domin taimakon addini ko kuma wani aiki na al'umar musulmi? Ya za a iya bama committee wanda suke hidimar marayu idan marayun gabaki ɗayan su talakawa ne mabukata, dan ana samun maraya wanda yake ba mabukaci ba, maraya da aka bar masa gado maraya ne a shari'a, amma ba fakiri bane wanda za a bashi zakka. Saboda haka idan committee sun san hukuncin zakka, sun san ba wanda zai amfana daga wannan zakkan sai wanda yake maraya fakiri, kuma su ma idan suka tashi za su yi amfani da zakkar domin ayyukansu na office, za su yi ne abin da ya shafi raba zakkar kawai, ba sauran ayyukan office ba. Tunda al'amilina alaiha, Allah ya ce alaiha damirin yana koma ya zuwa ga zakka, masu aiki a kan zakkar su ne masu aiki wajen tara ta da raba ta. To idan an cika wannan sharaɗi za ya halatta a basu, amma dan kawai akan cewa suna hidimar marayu, suna ayyukan karfafawa da tallafi da sauransu, a basu da zimmar cewa wannan zakkar ta zamanto domin gudanar da aikinsu, ana ganin cewa aiki ne da suke fi sabilillah, wannan babu, wannan baya cikin masarif na zakka, baya cikin inda ake raba zakka. Ita zakka Allah ya faɗi wanda za a bama, asali su ne a danka ta gare su, haƙƙin su ne, su ne al-fuqara wal masakin. Al-faqir shine wanda yake bashi da komai, al-miskin yana da shi amma bai ishe shi ba, bashi da abinda wato bashi da wadatar da za ta sa ya samu wadatuwa, yana da abincin shi, ana cewa wanda yake da abincin shekara, wanda yake da abincin shekara da yawa. Yanzu kamar koda mutum yana da albashi miskini ne, domin kafin wata ya kare ya ci bashi, ya aikin bashi, a biya shi albashi, ya biya bashi da shi. Saboda haka to kaga wannan shi ma ya cancanci a bashi zakka, da kuma masu aiki domin hada karbar zakkar da raba ta, da kuma waɗanda ba musulmi ba da ake so su shigo addinin musulunci, a biya musu bukatunsu su ga kyan musulunci da tausayin addinin musulunci. Ko waɗanda suke sababbin musulunta ne suna buƙatar abin da yake zai ba su jari ko zai ba su biyan buƙata ko zai ɗauke musu wahalhalunsu ko buƙatunsu na yau da kullum, wanda sanadiyar addinin musulunci suka zamanto suna da matsananciyar buƙata, to su ne na huɗu. Ko kuma wanda yake da bashi, amma mai bashin sai wanda yake bashi da kadara da za a sayar a biya bashin, amma mutum ana bin sa bashi amma yana da kadara da idan aka sayar za a biya bashi, to ba za a bashi zakka ba, sai a sayar da kadara a biya bashinsa. Da kuma domin ƴantar da bayi a ƴantar da su daga cikin bauta, sannan kuma da wanda yake guzurinsu a hanya ya yanke, su ne na bakwai, wato ƴan hanya kenan, ko da mutum mawadaci ne a garin su, to idan yazo waje wanda yake bakunta bai san kowa ba, ballantana a ce za a iya bashi bashi ko a yi masa lamuni, to za a iya bashi zakka. Amma yanzu da yake ana iya transfer, mutum yana da kuɗi a nesa yazo bako a gari, kaga za a ce masa ibnu sabil, tunda za a iya waya a yi masa transfer ko na? Ah, bayan yana da wadata a garin da yake za a iya aiko masa, sai in bata yi ba, in transfer bata yi ba sai a bashi. In ba su kai ba, in aka sai da kadarar ba su kai ba, to wannan abin da ya saura ya zamanto bashi a kansa, za a iya bashi daga cikin zakka. Amma ba a yarjejeniya, ba a haɗa baki a ce to zan baka zakka kuma ka san ina bin ka bashi, saboda ka bari in baka sai ka biya ni bashina, ba a haka. Domin wataƙila yana da wani bashin da ya fi tsanani bisa naka, kuma shi dukiyar zakka Allah ne ya mallaka masa, ba a ce ka haɗa baki da shi ba don ka samu ka biya. Ba a haka ballantana ma a yi zamiya, ka je ka same shi ka ce to kana ka san fa ina bin ka bashi, to ga zakka zan fitar da ita, amma a maimakon na baka na riƙe ta, na biya kaina bashin da kake bina. Wannan ƙat'an zakkar ba ta yi ba. Za ka iya bashi, in ka bashi sai ka ce to ka san fa ina bin ka bashi, in ya ce amma akwai wani bashin da ya fi naka tsanani, sai ya biya wannan, to baka da yadda za ka ce. Amma in ya ce saboda karincinsa ya ce gaskiya ne, amma ba zan iya biya gaba ɗaya ba, ko zan iya biya gaba ki ɗaya gashi, to nan babu laifi, babu wani haɗin baki, babu wata fahimtar juna a tsakankaninku. Ce yance wannan ba a yi, ka fitar da zakka ka ce gashi zakka ce 300, kuma ka san ina bin ka 300, saboda haka ka biya ni, inda wannan sharaɗin ne zakka ba ta yi ba. Amma shi abinda ka bashi, abinda ka biya shi din yayi, wannan biyan bashin yayi, amma kuma zakkar ba ta yi ba, sai ka biya bashi, sai ka biya zakka, sai ka fitar da zakka. Amma shi bashin da yake da kake bin sa ya sauka, tunda ka bashi ka biya bashi, amma zakka ba ta yi ba, ana bin ka zakka. Na'am, ka biya masa bashi amma ba ka yi zakka ba. To sai tambaya ta biyu, wannan tace ni ɗaliba ce daga Cyprus, a kwanakin baya muna karatu a Sudan, kafin a yakin basasa da aka yi a Sudan, wanda a lokacin wurin da muke zama na haya mukan samu matsaloli kullun na sata. Duba da haka, akwai abokiyata da na ɗau kuɗi har $800 na bata ajiya. To ana cikin haka, ita kuma sai ta ce min za ta ɗauka daga cikin kuɗin don ziyarar gida Najeriya. Bata dawo ba sai kuma aka fara yaƙi, bayan duk an gama rikicin. Lokacin da na samu admission zan tafi Cyprus, sai na buƙaci kuɗina a wurinta, sai take ce min ai tun a Sudan ta yi niyyar bani kuɗina, amma rikicin da ya faru ya sa ta bar shi a can. Amma na yi haƙuri za ta rinƙa biya na a hankali a hankali. To ni kuma yanzu a Cyprus wannan yanayin dola ya shafe ni, don ina son yin residence permit, wato takardar zama, ina son biyan kuɗin haya, ina son abin da zan ci. Na buƙaci kuɗina a wurinta, ko da $500 ne a cikin $800 na yafa sauran, amma ta nuna min sam wani malami ya yi mata fatawa, ai ba sai ta biya kuɗin ajiyan ba, sannan malam za ta biya ni ne a kan dollar rate ɗin lokacin ne, ko kuma a rate ɗin yanzu. Malam a taya ni da addu'a, ina cikin wani hali, jazakumullahu khairan. To Allah ya sanya miki mafita a cikin halin da take ciki. Amma wannan da ta karɓi bashin $800 ta ji tsoron Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya karɓi dukiyar mutane da niyyar zai biya, Allah zai biya masa. Wanda ya karɓi dukiyar mutane da niyyar ya cinye, Allah zai halaka shi. Kar ta je ta janyo makanta halakar Allah. Kuma wanda ta ce ya yi mata fatawa cewa kuɗin ajiya ne ba sai ta biya, wannan fatawa kuskure ce, ba ta da asasi a cikin maganar Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam. Amma ita amana a bar riƙewa ce, dole sai mutum ya biya. Tunda idan kuɗin ajiya da aka bata, idan suka salwanta ba saboda wani kuskure da ta yi ba, to shi ne zai zamanto cewar in ta rantse ta tabbatar kan cewar wannan kudi ba sake tai ba har suka salwanta, to wannan sai ya zamanto asara ce ga mai kudi. Amma wannan ai ba ama, ba ajiya bace, cewa ta yi da ta karba sai ta ce tace za ta rinka biya a hankali. Ta yi niyyar bani kudi na, amma rikicin da ya faru ya sa ta bar kudin a can. Ta bar kudin a can, kudi wahala ne a dauke su. Wannan ai sake ne, barin kudin da ta yi a can ta zamanto sai ta yi lamuni. Kudi ba kaya ba ne, balantana za ta ce. Saboda haka hannunta akan wannan kudin hannun lamuni ne, sai ta biya wannan kudi. Saboda haka haƙƙi yana kanta ta biya. Kuma in ta tashi biya, ba za ta biya da naira ba ne, dala za ta biya. Saboda haka batun cewar da wani canji za ta biya, wannan ke bai dame ki ba. Dala 800 shi ne kudinki da za a biya. Kin yafe 800 ba 800 ba. Ta ce ta haƙura a bata 500. Wannan ta yi sadaka ne. Saboda haka haƙƙinta ta bayar da wannan kudi. Kuma ɗaya daga cikin hanyoyin sulhu kenan, mutum in yana bin bashin ya rage wani abu, kamar yadda ya zo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam a Sunan Abi Dawud. Saboda haka sai ta yi azama ita wannan ta biya bashin da ake binta, 500 za ta biya. Saboda haka ita mai kudi ba ruwanta da canji a wani dala rate za ta biya ta, ita ce za ta je ta nemi dala a inda dala take ta biya bashin da ta biya haƙƙi da yake kanta. In kuma ba ta biya ba, wannan nauyi ne a kanta. Akwai wa'id, akwai narko daga Allah jalla wa'ala akan cewa wanda ya karɓi kuɗaɗen mutane yana so ya halakar da su, to Allah zai halakar da shi. Allah ya kiyaye mu. To sai tambaya ta ƙarshe, wannan wai ya ce malam, shin total na NEPA bill wanda suke tarawa gida yana daga cikin bashin da ake bin mai gidan ko baya daga ciki? Saboda muna so mu biya wa mahaifinmu ne da Allah ya yi wa rasuwa, tunaninmu bashi ne. Kudin ya taru kimanin 400. Malam, muna buƙatar ƙarin bayani. Allah ya ji kan Hajiya kuma ya ƙara lafiya da nisan kwana. Amin. Ai bashi ne wannan, tunda wutar da ka sha ai ba taka bace, sai ya kai ana baka kana biya. Da wutar nan kake samun haske, wanda inda ba dan haka ba sai ka sai diesel ko sai ka sai fetur. Da wutan nan kake sanya fanka ka ji sanyi, watakila ma hadda AC, watakila ma hadda hitar ruwan zafi, watakila ma hadda abubuwa, hadda kuka ta lantarki. Duk wannan hidima ce ake mata, ba a kyauta ake mata ba. Biya za ka yi. Ko in ma ba su kawo wutar ba, in ba su kawo wutar ba, amma akwai mita da take nuna ga wutar da ka sha. Ga wutar da ka sha, wannan mitar ku tsaya. Asan mutane da yawa suna kuka a kan NEPA. Wato idan kana tantama, in kana tantama da bil din NEPA da aka kawo maka, kaje ka kai ƙara, kaje ka kai musu ƙara, ka yi petition, ka ce ba ka yadda ba, amma ka kawo hujja. Kuma gara kai ka zamanto cewa kai kake bi bisa ya zamanto kai ake bi, gara ya zamanto kan cewa haƙƙinka ne wanda ranar alƙiyama za a iya biyan ka, bisa ya zamanto kan cewa ranar alƙiyama kai ne kake da haƙƙin. Za ka yi bincike, za ka lalubo don ka biya haƙƙi. Gara kai ka biya haƙƙin da yake kanka, bisa ka ce kai ba za ka biya ba, saboda kai ma ai kana da haƙƙi. Shari'a ita ce za ta iya tabbatar maka da haƙƙinka. Saboda haka in kana tantama a kan wannan, kana da dama har kotu ka kai su. In aka tabbatar maka cewa wannan ba haƙƙinka ba ne, ai wannan haƙƙinka ne, ba su da haƙƙi su karɓa, to shi kenan kana da hukunci. Har ga Allah ka tsira. Amma idan ya zamanto cewa haƙƙi yana wuyanka, kuma baka bi ta fuskar shari'a ba, su suka kawo maka bayan yarjejeniya ku kai, da ka ce a jawo maka lantarki, aka kawo maka mita, wannan akadi ne ku kai, mu'amala ce kuka ƙulla a kan cewa wannan mitar ita za ta rinƙa lissafin abin da za ka biya kamfanin wuta. Saboda haka haƙƙinsu ne ka biya, kamar yadda su kuma haƙƙinsu ne su baka. Kuma idan wuta ba ta zo ba, ai mita ba za ta yi aiki ba. In wuta ba ta zo ba, mita ba za ta yi aiki ba. tana aiki mita tana wuta bata zo ba amma mita tana aiki kana ji tantama je ka kai ƙara amma al-asl asali shine cewar idan aka kawo maka bill mita idan mita tai aiki za a kawo maka bill ka sha wuta saboda haka sai ka biya dan haka wannan haƙi yana kan mahaifinku ku biya masa ba shi ne a kansa sai dai in kuna da hujjar akan cewar wannan haƙin bai tabbata a kansa ba sai ku je ku yi ƙara abin da ya tabbata na haƙi sai ku biya gara ku biya masa haƙi bisa ya zamanto yana da nauyin bashi a kansa a cikin kabarin sa wallahu ta'ala a'lam wa sallam gidajen da ba mita su kuma suna ƙaryajewa za su zo su duba gidan su ga iya ɗakuna su ga irin fitulu da abubuwan da ake da shi sai su ce gida kamar wannan ga abin da zai rinka biya a wata idan suka sa maka ga abin da za ka rinka biya a wata kaga kan cewa baka yadda da wannan ba sai ka je kai petition ka ce kai baka yadda ba idan suka ce baka idan ka ce baka yadda ba su ka ki yadda su yanke wutar su ka je ka sa generator ko ka sa solar amma idan suka ce maka wannan shine nasu ka yadda duk da kana gunaguni amma ka yadda kana shan wutar su to ka amince kenan dole sai ka biya wannan fa mu'amala ce ta ciniki to ka gani iya kudinka iya mitarka iya gudun mitarka iya kudinka amma na ji wai suna wata dabara sai a je a shake ta to wannan kuma kaga algus ne ai wannan algus ne bismillahir rahman
وعد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وانزل الذين ظاهروهم من اهل الجدال منهم صياصيهم وقذف في فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تدعوها وكان الله على كل شيء قديرا
To Allah jalla wa ala yace wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khaira Allah ya komar da kafirai ya komar da waɗanda suka kafirta da fushin su wato ya komar da su zuwa gidajen su zuwa garuruwan su lam yanalu khaira basu samu wani alheri ba wa kafallahu almu'minina alqital Allah ya isar ma mu'minai yaki wato ya isar musu yin yaki ba tare da sun yi yaki ba ya wato kawar da abokan gaban su daga gare su wa kana Allahu qawiyan aziza kuma Allah bai gushe ba ya tabbata Allah wato mai tsananin karfi ne ai mai kudura ne akan abin da yake nufin aikatawa aziza mabuwayi ne ba a galaba ba a rinjaye akan al'amarin sa to bayan Allah ya faɗi halin munafikai yayin da aka yi wannan yakin ya faɗi halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya wajaba ai koyi da shi sannan kuma ya faɗi halin mu'minai da suka tsaya akan rike alƙawarin Allah suka gaskata alƙawarin Allah imani ya cece su suka tsaya akan imani wannan tsoron da aka ji bai sa sun yasar da imani ba wannan matsayi wato na yabo da Allah madaukakin sarki yayi ma mu'minai bayan yayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi to sai kuma Allah ya ambaci halin kafirai to su kafirai me ya faru gare su Allah ya ce ya komar da su zuwa gidajen su da fushin su wato suna cike da fushi sun yi fushi akan sun hada karfi sun toho sun dauka ɗan kwanaki kadan zasu suka sha wahalar tafiya suka zo suka yi zama sama da kwana 20 wajen 21 ko ma 25 suna jiran su ga za a kara suna ganin kan cewa wani abu ne cikin sauki nan da nan zasu gama da Madina su tumbuke Madina su halaka musulmi su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin wannan ba su san me ya faru ba kawai iska ta zo da razani iska ta zo ta tarwatsa su razani yazo ya same su saboda haka wannan ya sa musu zafin fushi suka kasa fahimtar me suka yi me wani abu suka samu lam yanalu khaira ba samu wani alheri ba a zuwan da suka yi da kudaden da suka batar da wahalar da suka sha da tsawon zaman da suka yi ba abin da suka samu kuma duk a cikin wannan Allah ya ce waqafallahu almu'minina alqital Allah ya isar ma mu'minai yaki wato ya isar musu ba tare da sun yi yaki ba ya isar musu gabar abokan gabar su sune kafirai wato Allah da kansa yayi musu yaki to wannan yana daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yawan fada ya fade shi a lokacin yakin ahzab yana cewa la ilaha illallah wahda anjaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzab wahda fala shay'a ba'da hadithin abi huraira a cikin sahihain da lafazi wanda yake ina hada shi da hadithin jabir hadithin jabir shi ma mai lafazi kamar sa ne shi a hadithin abi huraira hadithin jabir yana cewa sadaqa wa'ada amma hadithin abi huraira yana cewa anjaza wa'ada wa nasara abda wa ghalaba al-ahzab wahda hadithin jabir kuma wa hazama al-ahzab wahda wato Allah madaukakin sarki ya shi kada yayi ya cika alƙawarin sa cewa zai taimaki bawan sa wa nasara abda ya taimaki bawan sa wa a'azza junda a hadisin abi huraira akwai wa a'azza junda ya sanya rundunonin sa suka buwaya wa ghalaba al-ahzab wahda yayi rinjaye akan gangamin akan rundunonin gangami na kafirai shi kadai wato ba tare da wani ba fala shay abada dan haka babu wani abu bayan sa kalmomi na tauhidi kuma wayannan kalmomi su annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana maimaita su a lokacin da ya shiga lokacin fathu makka akan ka'aba kamar yadda na ambata mana da kuma yana maimaita su a zikirin da yake yi in ya hau dutsen safa wajen hajjin sa da umrar sa domin nuna godiya ga Allah to tunawa da wannan ne cewa waqafallahu almu'minina alqital Allah ya isar ma mu'minai yaki ya zamanto ba tare da sun harba wata kibiya ba ba tare da sun yi wani abu ba Allah ya halakar da kafirai shi kadai ya ruguza rundunar su kafin ayi wannan sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka addu'a yana cewa Allahumma munzil alkitab wa mujri as-sahab sari' al-hisab وهازم الاحزاب اهزمهم وزلزلهم الله كاينه مي سوكر دليت يا الله مي سوكر دليتافي مي تفير دا جرجيجي مي غغاور ساكاماكو مي غغاور حسابي مي روغوزا روندونونن غانغامن كافيراي كروغوزا روندونونن سو كوما كا واتو كا جرجيزا كاسا ا كركشين سو واتو منينه زلزال كا جرجيزا سو ياندا با زاسو سامو قراري با su rasa wajen zama su rasa samun tabbata su rikice su kidime sabani ya turnike a tsakanin su to sabanin ya turnike a tsakanin su domin yana daya daga cikin dalilan da suka watsar da wannan yakin kenan domin daya daga cikin taimakon da Allah madaukakin sarki yayi ma manzansa sallallahu alaihi wasallam shine da wani daga cikin mutanen Gatafan wanda ya musulunta a cikin wannan halin kun ga yanda Allah yake taimakon addinin sa ana cikin wannan halin wani daga cikin jama'ar kafirai na Gatafan Nu'aym ibn Mas'ud al-Ashja'i yazo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullah na musulunta amma mutane na bas san na musulunta ba ka umarce ni ne wani abu da zan kawo dauki da zan bada nima ta a gudumawa sai ce to kai mutun ɗaya ne dan ka zo na tare da mu ba za ka ƙara mana wani yawa ba amma ka je cikin mutanen ku ka je cikin abokan gabar mu mutanen ka tunda ba su san ka musulunta ba ka je kai abin da zai ruguza karfin su kuma ka sani cewa yaki dan zambani wa alam anna al harb khud'a kaga ya bashi license kenan wannan kalmar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta zamanto alama ga musulmi cewa yaki dan zambani kuma daga nan malamai suka ce ya halatta ayi yaudara da ƙarya a cikin yaki domin samun nasara kuma abun mamaki wannan kalmar wato a ma'aikatar leken asiri na kasashen waje na Isra'ila wanda ake ce mata Mossad, wannan shine tambarinsu, wannan shine shi'arinsu. Kun san kowa yana da tambari, yanzu kamar tambarin Nigeria ba shine unity and faith ba, haɗin kai da imani. To su tambarinsu wanda shine moto ɗinsu Mossad shine by way of deception thou shall fight war, ta hanyar yaudara zaka yaki, shine suka dauki al-harbu khuda, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ya gaya mana Nu'aym ibn Mas'ud. Suna karanta tarihin mu kuma suna ganin abin da ke cikin sa na hikima wanda su ba su da shi, suna amfani da shi, mu kuma wai su muke zuwa mu gano wai waɗansu dabaru mu ce su zamu bi. Bayan ga abinda muka samu, ga abinda Allah yake ce mana, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, su ba su imani da shi ba amma sun yadda da hikima da basirarsa sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan magana ta basira ita suka kama suka rike. To Nu'aym sai ya tafi, sai so mu zuwa wajen Yahudawan Banu Quraiza, ya kasance mutumin su ne, suna zama irin zaman daba, zaman majalisi, ana shaye-shaye ana hira. Yaje ya same su ce, to ku fa kun san ni, kun san nasihata a gare ku, kun san ba abin duk abin da yake zai amfane ku shi nake so, abin da kuma zai cutar da ku shi nake gudan muku. Yace to kun ga fa ku a Madina kuke, daga ku sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mutanansa, kuma kun san ba ku da iko a kansa. Quraysh da Gatafan da wanda suke tare da su, tafiya za su yi, su kyale ku, za su kyale ku tare da shi, ba za su taimake ku ba. Kuma ni ina da labari, sun yi shirin cewar yarjejeniyar da kuka yi, tunda wannan abin yaƙici yaƙi cinyewa, tafiya za su yi su kyale ku. In suka tafi suka kyale ku, daga ku sai shi, sai yanda ya da ku, gamawa zai yi da ku, kun san ba ku da ikonsa a kansa. Suka ce gaskiya ka faɗa, mecece shawararka? Ya ce ku nemi jingina, ku nemi jingina daga wajensu, su ba ku gagga daga manya-manyan mutanensu, ku rike su cewa idan suka karya alkawari suka gudu suka tafi, to za ku miƙa su a hannun Annabi Muhammad ya kashe ku, ya kashe su don ku samu amincin ci gaba da zama lafiya tare da shi. In kuka yi haka kun kare kanku. Wannan ita ce dabara. Suka ce lallai ka faɗi dabara. Sai ya koma wajen Quraysh da Gatafan ya ce, to ku kuna nan kuna jiran Banu Quraiza kan cewa za su buɗe muku hanya ku je ku kai hari, har yanzu sun ƙi yin komai, kuna zaune, inda gaske ne, inda gaske suke yi suna kan alkawarinsu, ku ce su fito a je a kara, su ba ku hanya ku shiga Madina ta baya don a je a fara yaki, inda da gaske suke yi. Suka ce lalle ka faɗin magana, muna zaune shiru ba hanyar shiga, muna zaune ba wata ma'anar wannan jira, su su yi nasu ɓangaren yarjejeniya. Suka je sai suka tura a gaya ma Banu Quraiza cewa to an yi shiri fa, gobe asabar za a fara yaƙi. Daren asabar suka je suka tura musu da wannan saƙo. Sai Banu Quraiza suka tura musu suka ce, to kun san fa mu ranar asabar ba ma yaƙi, kun san abin da ya faru da iyayenmu da kakanninmu da suka yi yaƙi ranar asabar, aka mai da su birrai, mu kuma ba za mu yi ba, kuma ma mu ba ma za mu yi yaƙi ba, saboda muna jin tsoro, muna son aminci, ku ba mu manya-manyanku daga Quraysh, ku ba mu manya-manya jigogi mu rike su a matsayin jingina, kuma Gatafan ku ba mu rike su don mu tabbatar ba za ku gudu kyale mu ba. Sai suka ce, to kun ga kuwa Nu'aym ya yi gaskiya, dama ya ce Banu Quraiza sun yi ha'inci, za su ce a sai an ba su manya-manya daga wajensu, don sai da ya gaya musu cewa Banu Quraiza daga cikin ha'incinsu za su nemi ku ba su manya-manyanku don su rike su. Saboda haka sai suka ce babu alkawari tsakaninmu da ku, wannan alkawari ya tashi. Saboda haka ya kawo saɓani a tsakankaninsu, ya raba zukatansu, ya raba kansu. To kaga kuma ɗaya daga cikin hanyoyin wato a ruguza rundunar mayaƙa kenan, ka raba kansu. Kaga mutum ɗaya yayi ƙarya, yayi shiri, yayi zamba, kuma wannan zambar Allah da manzon su suka yadda da ita saboda yaki ne domin neman taimakon addini. To wannan shine yadda ɗaya daga cikin hanyoyin da Allah madaukakin sarki ya kawo nasara ga musulmi, ya zamanto shi da kansa shi yayin yakin musulmi basu harba ko basu wani yaki ba illa abinda aka samu akwai mutane shida da suka yi shahada, sai kuma Sa'ad ibn Mu'adh shugaban Al-Khazraj da aka harbe shi da wani ta wata kibiya ta zo ta same shi a jijiyarsa ta dantsansa, wanda har Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yayi masa lalas wanda daga baya ya zamanto shine sanadiyar shahadarsa. To sannan waɗannan kafirai kenan Quraysh da Ghatafan Allah ya mayar da su suka koma gidajensu ba su samu komai ba sai asara. Allah ya isar mu mu'minai wannan yakin, kuma Allah kun ga ya tabbata ya nuna yayi wato kudura Allah da izzarsa ta bayyana cewa ba abin da yake rinjaye, ba abin da yake rinjayar Allah. To sannan kuma Allah ya bada labarin su kuma wato Banu Quraiza, yace wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim, kuma Allah ya sauko da waɗanda suka taimaka ma rundunonin gangamin kafirai daga benayensu. As-sayasi jam'i ne na sifa, shine bene wanda yake tsararre, wanda duk mutumin da yaje ya ziyarci Khaibar zai ga yanda ya husun din Khaibar suke, wato gini ne a can sama bene wanda sai ka hau ta dutse zaka kai gare shi, amma duk abin da ake bukata akwai shi, da sto har rijiya a saman dutse, amma an yi rijiya. Kasar Marhab mun je mun gani rijiya ce a saman dutse, amma an yi rijiya a ƙasa domin su tsare kansu. Idan an yi musu takunkumi za su iya zama na lokaci mai tsawo suna ci suna sha har sai abokin gaba ya gaji ya tafi ya kyale su. To Allah madaukakin sarki sai ya ce shi Allah shine ya saukar da su da suka taimaka ma wato rundunonin kafirai, su ne Banu Quraiza, Yahudawan Banu Quraiza, wanda gidajensu suna kudu maso gabas, suna kudu maso gabas na Madina, kudu maso gabas wato tsakanin Quba da Harar Sharqiyya, tsakanin Quba da Harar Sharqiyya, dan ita Quba tana kudu da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To daga gabas da ita kafin ka kai inda Harar Sharqiyya take bakaken duwatsu, anan Banu Quraiza suke. Haka nan ma aka san su da Diyaru Bani Quraiza, har yanzu wajen waɗanda suka san Madina da muka zaga da su sun nununa mana yanzu duk dabine ne, amma yanzu duk an sare su sun zamanto hanyoyi, katan hanyar da aka yi flyover da sauransu duk ya biyo ta wajen ta Diyaru Bani Quraiza. To Allah ya saukar da su daga gidajensu, wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b, ya jefa razani a cikin zukatansu, fariqan taqtulun, wani bangare daga cikin su kuna karkashe su, wa fari'a wa ta'siruna fariqa, kuma kuna wato ribace waɗansu daga cikin su. Su Banu Quraiza kamar yanda muka ji shi shugaban Banu Nadir wanda shine ya hada kawancen gangami dinnan shine Huyay ibn Akhtab, wanda mahaifin Safiya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, shi yazo ya samu shugaban Banu Quraiza Ka'ab ibn Sa'ad ibn Asad, yace masa nazo maka da izzar zamani, na hada maka Quraysh da dukkan mataimakanta da Ghatafan da mabiyanta gabaki ɗaya sun zo za su yaƙi Muhammad, na zo maka da izzar duniya baki ɗaya. Ya ce kai ka zo min da wulaƙancin duniya ne, fuskarka ba alheri ka zo da ita ba, bai gushe da shi ba har sai da ya gamsar da shi kan ya shiga cikin wannan ƙawance, ya warware alƙawarinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wato ba da kariya da cewa kuma ba zai ha'inci Allah da manzonsa ba, ba zai ha'inci muminai ba. Banu Quraiza suka warware alƙawarinsu. To don haka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida daga sansanin da aka yi na yakin Ahzab, bayan ya iso lokacin sallar azhar, har ya ji zai yi wanka ya cire a silkensa da kayan yaki, lokaci kwana wajen 20 da wani abu ana wajen yaki, zai yi wanka sai mala'ika Jibrilu ya zo masa yana sanye da rawani na wato a siririn alharini. To saura kuma sai a ce to mala'ika Jibril yana sa alharini bayan an haramta alharini, ai shi mala'ika ne ba shari'a mu yake bi ba. kuma yana kan sirdi shi ma na addibaj al-harir mai kauri miji a rawanin nasa na istabra siririn al-harir yace ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka ajiye kayan fadaka ai mu mala'iku har yanzu ba mu ajiye kayan fadan mu ba domin ga yakin bai kare ba ga banu quraida can sun ha'inci Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam dan haka ni zan yi gaba inje farazani a cikin zukatansu kai ka toho domin a sanya takunkumi a kansu yanzu ne za a gama yakin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kira yace kar wani ya sallar la'asar sai a banu quraida aka fita sabai suka rabu kashi biyu la'asar tayi sai waɗansu suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yake nufi da wannan umarnin mi gaggawa saboda haka mi sallah sannan mi gaggawa mu je bani quraida kar mi wani abu kun ba sallah ba suka sauka suka yi sallah suka isa bani quraida su kuma waɗansu suka ce a'a tunda yace kar mi sallar la'asar sai a bani quraida zahirin lafazi zan zahiriya ce sai mun je can za mu sallar la'asar sai da suka je banu quraida suka yi sallar la'asar a wata riwayar an ce sun yi sallar la'asar ma bayan faduwar rana saboda sun ce ai tunda yace sai bayan sai kammi la'asar sai a banu quraida ko lokacin ta ya fita sai mun je can za mu to annabi sallallahu alaihi wasallam bai zargi wani bangare akan wani bangaren ba amma malamai da suka duba suka ce wane ne wani bangare ne suka fi dacewa da daidai eh wanda suka ce sai sun je mafiya yawan malamai abinda suka rinjayar wanda suka yi sallah a hanya suka ce dan su sun hada maslaha biyu maslahar gaggawa wanda ya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya nufa sun fassara cewar wannan umarni na sai yana nufin muzabura kada mi nawa mi gaggawa to sun yi gaggawa kuma sun hada maslahar yin sallah akan lokacinta suna da asali ai sallah akan lokacinta musamman sallar la'asar haka ibn al-qayyim al-jawziya yace su suka fi dacewa da daidai saboda sun yi aiki da lafazi sun yi aiki da ma'ana su ko wadancan sun yi aiki da lafazi ba sai aiki da ma'ana ba ita kuma shari'a ta zo ne ai aiki da zahirinta da ma'anarta ba a zahiriya sai an duba ma'ana to almuhim da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaje ya sanya takunkumi ga banu quraida har kwana 25 da tsanani yayi tsanani sai suka ce a turo musu Abu Lubaba ibn Abdul Mundhir su nemi shawarar sa suka ce ma Abu Lubaba idan muka sauka ga hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka yi saranda me zai faru sai musu ishara haka ya ce wato yanka su za a yi na'am to do you speak English? Do you speak? Kana jin Hausa? To ka ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu ce ina shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah ina shaidawa Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne to duka musulunta alhamdulillah ya sunanka Abbas to shikenan dama ai sunan musulmi ne to shikenan to madalla malam Ishaq sai ya to sai Abu Lubaba sai musu ishara cewa in kuka sauka kan hukuncinsa haka wato yanka kuje wannan ma abu da yayi sai ya fahimci cewa ya ha'inci Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi ko sai ya koma bai dawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ya tafi masallaci ya daura kansa a cikin ajikin al'amudi yana nan istiwanar a cikin rawda za ku ga an sa istiwanatu Abi Lubaba istiwanatu Abi Lubaba daga istiwanatu sarir wanda ita ce ta farko a layin farko na al'amudin rawda ta farko ita ce istiwanatu sarir inda ake sama annabi sallallahu alaihi wasallam gadansa in yana itikafi to sannan daga ita sai istiwanatu Abi Lubaba daga ita sai istiwanatu Aisha to ta tsakiyar anan ya daura kansa yace ba zai kwance kansa ba sai dai idan annabi sallallahu alaihi wasallam ne yazo ya kwance shi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka gaya masa yace to da yazo waje na ya nemi gafara Allah na nema masa gafara Allah shikenan sai Allah ya yafe masa kamar yanda Allah ta'ala yace wa ma kana li walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullaha tawwabar rahima da suka zalunci kawo kansu sun zo maka suka nemi gafara Allah kuma manzo ya nema musu gafara Allah da sun samu Allah mai yawan gafara mai jin kai yace amma yanzu tunda ya ce ya tafi sai in Allah ne sai in wato Allah ne ya kwance shi sai in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya zo ya kwance shi sai a jira hukuncin Allah saboda haka ya dora kansa sai tukuna bayan an ce sai bayan wajen kwana 40 a wata riwaya a wata riwayar kuma ba sanya mudda ba sannan yazo a hadisin Ummu Salama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin ɗakin Ummu Salama yace Allah ya saukar da tuban ya karbi tuban Abilu baba wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihi to asallahu an yatuba alaihim ana kaunan Allah ya karbi tuban su wannan shine tuban sai Ummu Salama ta sauri ta ja cikin daki ta leka ta kofa ta ce Abu Lubaba Allah ya karbi tubanka yace to shi kuma ba zai kunce kansa ba sai dai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yazo ya kunce shi to sannan yazo ya kunce shi ya tafi to da Yahudu Banu Qurayza suka ji wannan abin daga wajen Abu Lubaba sai suka ce ba za su sauka daga ba za su ba za su saranda ba to amma da tsananin yayi tsanani sai suka tura ma manzon sai suka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yadda Sa'ad ibn Mu'adh yayi hukunci akan su shine shugaban Khazraj yanzu kuma abin da yasa suka yi haka saboda sun ga Yahudawan Banu Qainuqa da suka ce Abdullahi ibn Ubay da Abdullahi ibn Ubay ya nema musu ceto wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi ceton sa to sai suka dauka Sa'ad ibn Mu'adh shi ma zai dan tausasa musu yayi musu hukunci mai sauki saboda haka da suka ce sai suka ce sun yadda Sa'ad ibn Mu'adh shugaban Khazraj yayi musu hukunci to lokacin shi kuma Sa'ad ibn Mu'adh an ji masa ciwo a jijiyarsa ta dantse tana ta zubar da jini har akai masa lalas akai masa sakiya a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yasa akai masa rumfa a cikin masallaci dan ya rinka zuwa yana ziyararsa yana masa yana duba shi saboda tsananin sansa da yake yana daga ciki sune suka yi bai'atul aqaba ta farko Sa'ad ibn Mu'adh shugaban Khazraj to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a zo da shi aka je aka dauko shi daga cikin Madina akan jaki da yazo Annabi sallallahu alaihi wasallam yace qumu ila sayyidikum ku tashi zuwa ga shugabanku suka miƙe sahabbai suka sauko da shi daga kan jakin sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa yayi hukunci tsakaninsa da waɗannan wato da Banu Qurayza yace musu in nayi hukunci gare ku za ku karba yace eh ya kalli jihar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake amma bai kalle shi ba saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in nayi hukunci gare ku za ku karba ya ki kallon Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda girmamawa kar ya kalle shi cewa zai hukunci wai a kansa sai ya kalli dai jihar yace kuma wannan jihar in nayi hukunci a gare ku za ku karba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za mu karba to sai yace yayi hukunci cewar mayakansu wato balagaggu a kashe su mata da yara a mayar da su ribatattun yaki saboda haka aka haƙa rami aka karkashe su su ne Allah yace fariqan taqtuluna bangare daga cikin su kuna kashe su wa ta'siruna fariqa wani bangaren kuma kuna mayar da su bayin ku sannan Allah ya ce wa awrasakum ardahum wa diyarahum ya gadar da ku kasar su da gidajen su wa ardan lam taqauha da wata kasar ma wanda baku taka ta ba an ce ita ce kasar Khaibar ya gadar da ku ita domin bayan shekara 1 da yan watanni Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Khaibar ya bude ta da bai taba zuwa Khaibar ba sai wannan lokacin shi yasa yace wa ardan lam taqauha da kasa wadda baku kai harin yaki gare ta ba wato baku kai ta da yaki ba ita ce kasa Khaibar Allah ya mallaka ku gare ta wa ardan lam taqauha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira Allah kuma mai cikakken iko ne akan dukkan komai, wato yana da iko akan komai, gashi kuma ikon sa ya bayyana yanda Allah madaukakin sarki ya bayar da nasara ga mu'minai ba tare da sun yi yaki ba. To kun ga wannan kissa ta Al-Ahzab tana ɗaya daga cikin wato wa abubuwa da suka afku a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka nuna yanda Allah madaukakin sarki yake bayar da nasara ga annabinsa. To da aka yi wannan, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ana naghzuhum wa la yaghzuna, daga yanzu sai dai mu mu kai musu yaki, ba za su sake kawo mana yaki ba, ba ku suka sake kawo yaki ba. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya kai musu yaki a shekara ta 8 bayan hijira, shekara ta 2 da ƴan watanni aka yi fathu Makka, shekara 3 ba wata daya, tunda an yi ita yakin Ahzab a cikin Shawwal na shekara ta 5, fathu Makka a cikin Ramadan na shekara ta 8, kaga shekara 3 ba wata daya kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai musu hari. To shi yasa wato alƙawarin Allah gaskiya ne, kuma irin waɗannan abubuwa da suka faru ga rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam su zamanto aya gare mu. Allah yana kissanta mana su domin mu ɗauki ayoyi a ciki, kuma kaga abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa suka zamanto darussa, kamar wannan zikiri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi, ya nuna yake nuna izza ga addinin musulunci, kuma yana yin wannan zikiri koyaushe yake dawowa daga tafiya. In yayi tafiya yana la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama al-ahzab wahda, yana yin wannan zikiri yayin da yayi tafiya, yana da in yana dawowa daga tafiya dan ya tunatar da kansa wannan babban ni'ima. To kun ga a isa ta fara da ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaykum, ya ku wanda suka imani ku tuna ni'imar Allah a gare ku, kuma ta kare da wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqauha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira, ta kare da tuna ni'imar Allah. Ita ni'imar Allah so ake aita ambatanta komai yawanta daya bayan daya ana kidayata, saboda kowace ta cancanci godiyar Allah dan mutun ya zamanto mai isa matuka wajen gode ma Allah jalla wa ala. Kuma kun ga wannan ya nuna mana cewa shi wannan addini ne wanda nasara ta tabbata a gare shi, sai dai kawai wadan suwane ne wanda nasarar zata wakana a hannunsu. To shine kowane musulmi sai ya sa'ayi ya kokari ya zamanto yana cikin wanda Allah zai gudanar da nasarar a hannunsu. In ma nasarar bata tabbata a hannun mutum ba, amma dai ya rike alƙawarin Allah ya zamanto wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila, akwai wanda yake jira shi ma lokacin da zai cika alƙawarin nasa ya zo ya cika, amma kada ya musanya komai kankantar musaya daga alƙawarin da ya yi ma Allah. To bayan kissar Al-Ahzab, sai kuma Allah madaukakin sarki ya fuskanci khitabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin bayyana manufa ta biyu daga cikin manufofin wannan sura. Shine wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsa, wanda insha Allah gobe anan zamu tashi. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Akwai wani dan uwa mara lafiya wanda ya samu emergency, huhunsa ya zamanto baya ya hadi, za a shigar da shi tiyata yanzu, muna roƙon Allah ya bashi lafiya, Allah ya inganta masa lafiya, Allah ya tashi kafadunsa. Akwai yaron ɗaya daga cikin ƴan uwanmu wanda muke cikin wannan majalisi, shi ma yana roƙon addu'a gare shi da sauran yaranmu gabaki ɗaya. Allah ya basu hadda Alƙur'ani, Allah ka sanya mu a cikin ma'abuta Alƙur'ani. Allah kuma muna roƙonka da halin ƴan uwanmu na Sudan, wanda kowace muna addu'a ga Palestine, to su ma ba mu manta da su ba. Allah muna roƙonka ka kawo ƙarshen wannan fitina ta Sudan. Allah ka tsare jinanan bayinka, Allah ka tsare wato mutuncin bayinka. Ƴan uwanmu musulmi mata ana keta alfarmarsu, ana sayar da su bayi. Allah muna roƙonka, Allah ka amintar da su. yaranmu wanda ake garkuwa da su a cikin a jihar Kaduna da jihar Niger da jihar Sokoto, muna roƙonka Allah ka kwato su, Allah ka kubutar da su. Wannan masifa ta garkuwar mutane, garkuwa da mutane da ake a wannan ƙasa ta mu, Allah ka yi mana maganin ta. Waɗannan mabarnata muna roƙonka Allah ka ije mana sharrin su, Allah ka yi mana maganin bala'in su, Allah ka saukar da razani a cikin zukatan su, Allah ka tarwatsa su, Allah ka watsa aniyar su. Rundunonin sojojin Isra'ila, Allah muna roƙonka Allah kamar yanda ka tarwatsa ya rundunonin al-Ahzab, ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. اللهم الله كي مسونا، اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وسريع الحساب وهازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين في فلسطين، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم خائفون فآمنهم، اللهم إنهم أراة فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم آوهم واجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم اكشف غمتنا ونفس كربتنا وارفع الشدة عنا يا قوي يا عزيز، وأنزل بنا رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.